الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيو غواتا رمضان هجرة تدبودة لهدودة أربعين دهدو دي 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 إشرين دهدو غواتا أكو شكرة تدبو بيو دا إشرين دهدو زامو چغبا تفسيري سورة الأحزاب دغا آية تترى إن شاء الله karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan masu yaƙar Madina. Masu yaƙar Madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, ya taras da mutane daban-daban a garin Madina. Wannan ya tabbata a tarihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya koma Madina a matsayin hijira saboda a samu sauki ta wajen gudanar da addinin Allah. Ta amma can ma Madinan da ya tafi sai ya tarar da matsala, duk da cewar matsalar da take Madina ta bambanta da matsalar da ya baro a Makka. Wannan yana cikin bayanin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya gabatar a littafinsa Zadul Ma'ad mujallal na uku shafi na 126. Domin littafin Zadul Ma'ad littafi ne da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rubuta saboda bayanin abubuwan da suka shafi rayuwar manzon Allah. To shi yasa littafin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim ya yi magana musamman a kan hijiran annabi Muhammad, domin babu shakka hijirar da manzon Allah ya daga Makka zuwa Madina tana da tasiri a rayuwar musulunci. Babu yadda za a yi mutum ya karanta tarihin musulunci bai nemi sanin yanayin zaman da annabi ya yi a garin Madina ba. Don haka ya sa Ibn al-Qayyim ya magana a kai, ya ce lamma qadiman nabiyyu al-madinata, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina, sara al-kufaru ma'ahu salasata aqsamin, sai manzon Allah ya tarar da Madina nan ma dai akwai kafiran, to amma sun bambanta da tsarin kafirai da suke garin Makka. Kafiran da suke garin Madina sun kasu kashi uku: ismun salahahum wa wada'ahum ala Allah yuharibuhu, kashi guda a lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina ya sulhu da su, an yi yarjejeniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yaƙe su ba, su ma ba za su yaƙe shi ba, wala yuzahiru alaihi, kuma ba za su taimaki wani wanda ya yi nufin ya yaƙe shi ba, wala yuwalu alaihi aduwahu, kuma ba za su taimaka ma ba za su haɗa kai da wani maƙiyin manzon Allah ba. Wannan shi ne yarjejeniyar da aka yi a tsakanin annabi da kafiran da suke ganin Madina kashi guda, wa hum ala kufrihim, an yadda su tabbata a kan kafircinsu, ba dole ba ne su musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da su, su tabbata a kan kafircinsu, aminuna ala dima'ihim wa amwalihim, kuma suna da amanar dukiyarsu da jininsu, saboda haka babu faɗa a tsakaninsu da musulmai. Wannan kashi guda kenan. Wa qismun harabuhu, to kashi guda kuma waɗannan ba su yi sulhu da manzon Allah ba. A lokacin da annabi ya iso garin Madina sun bayyana marƙiyayya, saboda haka a faɗa ake wa nasabu lahul adawa, saboda ka shi kansa manzon Allah ya sani waɗannan kafiran makiyansa ne. Wa kismun, sannan akwai kashi guda na kafirai, tarikuhu, su wannan kashi guda ɗin suna tsaka-tsaki, falam yu salihuhu walam yu haribuhu, ba su yi sulhu da manzon Allah ba, kuma ba su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bal in tadaru, wannan kashi guda suna jira su ga menene al'amarin annabi zai kasance, tunda mutum ne ba ko a gari babu tabbas al'amarinsa zai bunƙasa ko kuma al'amarin ya lalace, saboda haka suka sa ido suna jira su ga me zai tabbata game da al'amarin musulunci. In tadaru ma yaqulu ilayhi amruhu wa amru a'da'ihi, suna jira su gani shin gaba annabi zai yi ƙarfi, idan ya samu ƙarfi kaga za su mara mishi, ko kuwa a gaba makiyan annabi za su yi ƙarfi, idan suka ga makiyan annabi sun fi shi ƙarfi to za su mara musu. Saboda haka waɗannan su ne ake kira munafikai, suna tsaka-tsaki, ba su nuna soyayyarsu ga manzon Allah ba kuma ba su nuna ƙiyayyarsu ba. Summa min ha'ula'i man kana yuhibbu zuhurahu wa intisarahu bil batin fil batin, amma duk da haka wannan kashi na uku din waɗanda ba su nuna soyayyarsu ga annabi ko ƙiyayyarsu ba, ƴan tsaka-tsaki, wasu daga cikinsu suna son su ga cewar annabi ya lalace, al'amarinsa ma ya lalace, wato suna fatar su ga hallakar manzon Allah. Wa minhum man dakhala ma'ahu fi zahir, wani kuma sai ya ga ya kamata ya karba addinin musulunci, don in bai karba ba to ba zai samu daɗin zama a garin ba, amma dai a zuciyarsa baya son annabi Muhammad. Wa huwa ma'a aduhi fil batini, saboda haka a zahiri yana tare da annabi, wa huwa ma'a aduhi fil batini, amma a ɓoye fa, a ɓoye yana tare da maƙiyin annabi. Waɗannan su ne munafikai, saboda haka in ka dubi suratul baqara haka nan ta karkasa mutanen, liya'mana al-fariqaini wa ha'ula'i humul munafiqun, waɗannan su ne munafikai. Akwai waɗanda sun ba da kai ga musulunci, amma me yasa suka ba wa musulunci haɗin kai, suka shiga, sun shiga ne a zahiri saboda suna tsoron in ba su musulunta ba ba za su ji daɗin zama a garin Madina ba, amma a ɓoye ba musulmai ba ne. Fa'amala kullu ta'ifatin min hadhihi at-tawa'if, Ibn al-Qayyim yace saboda haka a lokacin da annabi ya isa Madina sai yana mu'amala da kowane sashi na nau'ukan kafirai kashi uku din nan, bima amarahu bihi, mu'amalar da annabi yake yi da kowane sashi na kafirai mu'amala ce da Allah ya masa umarni yayi irinta a lokacin da manzon Allah ya tafi Madina tabaraka wa ta'ala. Fasalaha yahuda Madina, saboda haka a lokacin da annabi ya zo garin Madina matakin farko da yake annabi ya samu akwai Yahudawa, manzon Allah sai ya kira su ya ce ku zo mu zauna mu rubuta yarjejeniya na zaman lafiya. Aka rubuta wa kataba bainahum, kataba bainahum wa bainahu kitabu amnin, aka rubuta takadda ta alkawarin za a zauna lafiya a garin Madina da Yahudawa da musulmai. To Yahudawan kuma kanu salasu tawa'if, sun kasance kabilu uku ne a garin Madina. Kanu salasa tawa'if haulal Madina, akwai banu Qaynuqa'a, akwai banu Nadir, sannan akwai banu Quraiza, dukkansu dai Yahudawa ne amma kabila ne daban-daban. To wannan yasa annabi ya samu zaman lafiya a garin Madina saboda alkawarin da aka rubuta. To amma duk da haka Yahudawan nan suka yi ta kokarin munafinci ga manzon Allah, suka dinga kulle-kulle ga annabi Muhammad, da farko ba su nuna ƙiyayyarsu ba, amma da aka kai ga yakin Badar, lokacin da aka yi yakin Badar suka ga cewa annabi ya yi nasara, suka ce to lallai al'amarin mutumin nan fa ƙara ƙarfi yake yi, a dai jira a gani aka zo yakin Uhudu suka ga ba a murkushe musulunci ba to daga nan suka fahimci rayuwarsu a garin Madina ba za ta taba samun nagarta ba indai manzon Allah yana garin yaya za a yi ayi kullakullan da za a ga bayan manzon Allah wannan ya aku bayan yakin Badar da yakin Uhudu فتحرك وفد يهودي يجوب الجزيرة العربية أكسام وسمتاني رجتين يهودا واندسك يغلو مدينة سكفتا سنازا غي قبيل الله ربا وغبات يدسك دونيا ودنن من يهودا وان سناتفيا سناسام قبيلو دبند بند الله ربا سناني من حدن كنسو تيندا za a hada wata runduna guda mai karfi rundunar da take da hadin kan yahudawa da kuma larabawa a samar da wata runduna ta mayaka mai karfi wannan rundunar ta zo garin Madina ta murkushe annabi Muhammad da musulmai saboda haka a ga bayan addinin musulunci baki dayansa don haka aka samu waɗanda suka tashi musamman daga garin Madina suna tafiya ga shugabannin Larabawa ana kulle yarjejeniya wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad ya rubuta sunayensu yana mujallal na uku shafi na 240 da daga cikinsu yana cewa akwai Sallam bin Abil Haqiq an-Nadhri akwai Huyayyu bin Aqtab an-Nadhri mutum na uku shi ne Kinanatu bin Abil Haqiq an-Nadhri akwai kuma Hawzatu bin Qais al-Wa'ili da mutum na biyar Abu Ammar al-Wa'ili da kuma mutum na shida Sallam bin Mishkam wannan duka bayanin sa ya taho a littafin tarihi babu shakka manyan Yahudawa ne da suka tashi suka tafi garin Makka suka zo suka samu shugabannin Makka ga abin da muke tunanin ya kamata a yi ya kamata kabilu su hada kai da mu Yahudawa mu yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wani makiyi manzon Allah idan ji wannan shawara sai ya karba don haka nan da nan Larabawa sun karbi wannan shawara ta Yahudawa to inda aka samu kuskure su waɗannan Yahudawa sun manta cewa akwai alƙawarin zaman lafiya a tsakaninsu da annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina abu na farko da ya yi shi ne aka rubuta alƙawarin zaman lafiya wannan alƙawari kuwa abinda ya ƙunsa ba za su yaƙi annabi ba sannan ba za su taimaka ma wanda zai yaƙi manzon Allah ba za su ba da taimako ga duk wani wanda yake nufin ya yaƙi addinin musulunci ba wannan yana rubuce sai ga sun taka wannan alƙawari yahuda wannan suka dinga zagaye ƙabilun larabawa sun tafi Makka suka samu haɗin kai na Qurayshawa ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan bin Harbin kafin Allah ya nufe shi da musulunta Allah ya ƙara masa yarda Abu Sufyan shi ne wanda ya jagoranci sojojin Qurayshawa sai da aka hada mutane 4,000 a garin Makka zallan Qurayshawa sojoji saboda haka dangin annabi sun ba da nasu haɗin kai ga sojoji da aka samu 4,000 saboda a yaƙi addinin musulunci na farko kenan na biyu akwai rundunar da aka samu daga Gatufan jagoranta shine Uyayna bin Hisni sannan a cikinsu akwai banu Fazara to na uku aka samu runduna daga banu Murra jagoransu shine Al-Harisu bin Aufin ya taho da sojoji 400 to wannan ya hada da wato yankin kabilar banu Gatufan sannan na hudu aka samu rundunar banu Ashja'i bi qiyadati Mis'ar bin Ruhaila jagoransu shine Mis'ar wani Balarabe wanda shi ma gani ne a yaƙi ya taho da sojoji mutum 400 na biyar aka samu rundunar banu Asad rundunar Banu Asad. Ita wannan runduna ta taho karkashin jagorancin Tulaiha bin Huwailid, wanda shi ma sananne ne a tarihi ta wajen wato jaruntakar yaƙi. Ya taho da sojoji mutum 4,500. Na shida aka samu rundunar Banu Sulaim, jagoransu shine Sufyan bin Abdi Shamsin, ya zo da sojoji mutum 700. A takaice sai da aka haɗa sojoji mutum 10,000. Bayan waɗannan sojoji sun haɗu, kaga akwai haɗin kai, sannan kuma idan sun taho Madina, akwai Yahudawa Madina su ma dama su suka shirya wannan rundunar ta yaƙi ɗin. Kaga kenan an haɗa kai a tsakanin Yahudawa da Larabawa, za a yi ƙoƙari a gabayan addinin Musulunci. Waye shugaba gaba ɗaya? Sai aka ce an ba da jagorancin gaba ɗaya ga Abu Sufyan. Wannan yana cikin littafan tarihi kamar Siratu Ibn Hisham, mujallal na biyu, shafin 215. Haka ma in ka dubi At-Tabaqatul Kubra, littafin Ibn Sa'din, mujallal na biyu, shafi na 45, da Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kasir, mujallal na hudu, shafin 105. Babu wani littafin tarihi wanda bai ba da labarin haɗin kai da aka samu a tsakanin Yahudawa da Larabawa a yaƙi addinin Musulunci ba. Babu wani littafi sananne wanda bai ba da labarin ba. A littafin Fathul Bari, Ibn Hajar, don an samu saɓani game da shekarar da wannan abin ya auku, ta Ibn Hajar da ya tattaro dalilai, yana mujallal na shida, shafin 301, Fathul Bari, yana cewa al-aksar ala annaha kanat ghazwatul khandaq sanata 50. Wannan abu ya auku ne a shekara ta 5, a shekara ta 5 daga hijiran manzon Allah. Saboda haka sai ga sojoji nan mutum 10,000, duk wani jarumi da ake jin ya iya yaƙi, in dai Balarabi ne to yana cikin waɗannan rundunoni. An yi gangami ne da tunanin ba za a bar Madina ba face Annabi sallallahu alaihi wasallam an ga bayansa, kuma ba shi kaɗai ba, sai an ga bayan Musulunci gaba ɗayan shi. Don haka suka samu sati 3 a garin Madina, sun samu kwanaki 21, don ya kusan wata guda daman da suka yi a garin Madina. Wannan ya zo a cikin littafin Al-Hawil Kabir. Al-Imamul Mawardi ya ce ijtama'a Quraishun fi 4,000, Quraishawa wanda suka zo daga Makka, kaga kenan karkashin jagorancin Abu Sufyan bin Harbin, sojojinsu mutum 4,000. Daga cikin 4,000 ɗin nan, salasu mi ati farasin, mahaya doki mutum 300 ne, kaga akwai dawakai kenan mutum 300, amma raƙuma fa sai da aka samu 1,500, mahaya raƙuma sai da aka samu mutum 500. Kaga ga dawakai ga raƙuma, alaihim Abu Sufyan bin Harbin. Wannan shine rundunar da ya taho daga Makka yana karkashin jagorancin Abu Sufyan. Wasta'adaw al-Arab, ba su kadai ba, suka nemi sauran Larabawa duk su taho. Faja'ahum al-ahzab min al-qaba'il ala istakmalu 10,000. Don haka kowace kabila ta bada nata gudunmawa na soja da makami da kayan aiki, aka hada sojoji 10,000. Minhum Gatafan wa Yahuda bani Khaybar, sannan da suka taho Madina suka samu haɗin kan Yahudawan bani Khaybar. Wa hasarun Madina, suka yi wa Madina ƙawanya. Ta duk inda ka dubi Madina, sojojin kafirai ne sun kewaye ta. Wa nabiyyu wa ma'ahu min al-muslimin, ga annabi yana cikin garin Madina, ga shiga musulmai, ko ka san nawa suke? Dukkansu gaba ɗaya ba su wuce 300 ba. Sojojin da suka zo sun kai 10,000, amma annabi da ke garin Madina da shi da musulmai 3,000 rajulin, mutum 300 ne, wanda shi ya nuna maka cewar wato in banda taimakon Allah ba yadda za a yi addinin Musulunci ya ci gaba daga wannan lokaci. Wannan nasara ce ta Allah kawai. Wa dama salasatu asabi, amma da ikon Allah rundunonin nan sun taho Madina ba su iya shigowa gari ba, suna zagaye da garin Madina aka samu sati uku. A wannan lokaci kafin ma su taho da labari ya iso, wanda labari ya zo cikin littafan tarihi, Salman al-Farisi ya ba da shawara bi hafril khandaki a tona babban rami a zagaye garin Madina. Ya ba da wannan shawara, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara. Abinda zai gwada maka wahalar da sahabbai suka sha a rayuwa kenan. Me yawa labari kawai kake ji baka taba surantawa ba. Yanzu misali a ce garin nan, mutanen garin nan, mu tona rami mu zagaye garin nan. Ramin da za a tona kai ka sani ba wai rami bane kamar lambatu kawai. Babban rami ne wanda in mutun ya taho da doki ba zai iya tsallake shi ba. Wanda in mutun ya zo da raƙumi ba zai iya tsallake shi ba. Kaga rami ne kenan babba wanda ko da ka tafi la za a yi babu shakka ba karamin aiki bane. To amma sahabban manzon Allah wallahi sai da suka tona ramin nan suka zagaye garin Madina. Ka iya tun kai tunani wannan wani irin rami ne, kuma wallahi sai da suka tona wannan rami bisa umarnin Allah. Amila ma'ahum rasulullah, karka dauka manzon Allah yana zauna a inuwa da shi ake tonawa, ana ta tona wannan rami. Fa wakkala ila kulli asharati rijalin, duk sahabbai mutum goma an ba su aiki, an yi hafiru min al-khandaqi 40 zira'an, sai sun tona zira'i 40 na rami. Duk sahabban manzon Allah mutum goma suna da wannan aiki, za su tona ramin da ya kai zira'i 40. To dan haka aka kama aiki wanda zai nuna maka ƙarfin halin sahabban Annabi Muhammad, ƙarfin halinsu da imaninsu da yarda da maganar Allah da ta manzon Allah. Farragu min al-khandaqi ba'da 6 ayyamin, kwana 6 kacal aka ɗauka amma an zagaye garin Madina da rami. Ni na tabbata ko ka tahila za a ɗauko a garin nan, wallahi sai an yi kwana 10 a ce za a zagaye garin nan da rami. To amma sahabban manzon Allah kwana 6 kawai suka ɗauka. Allah ya ƙara musu yarda. Saboda haka ja'alun nisa'a was-sibyana fil atami, manzon Allah ya ce duk inda mata suke da yara da yake kafirai sun zagaye garin Madina, manzon Allah ya ce a tara mata da yara a kan tsauni a tsakiyar garin Madina, tsaunuka, sai a je a sassa mata da yara. Wannan za ka gani a littafan tarihi daban-daban, kamar misali a tarihin al-Imam at-Tabari akwai labarin Anas bin Malik da ya kawo, kuma akwai labarin Al-Bara'u bin Azib wanda shi ma ya samu hadisi. Wannan hadisin al-Imam Suyuti ya ce yana da kyau, haka nan zaka gan shi a littafin Majma'u Zawaid yana mujallal na 6 shafin 131. Al-Imam Al-Haisami yana cewa labarai da aka samu game da sahabban Annabi Muhammad wajen tona rami, wannan rami shi ake kiransa Al-Khandaq. Shi yasa wannan yaki ya samu suna kashe biyu, ko dai a kira shi Ghazwatul Ahzabi ko kuma a kira shi Ghazwatul Khandaq. Don haka zaka gani a Siratu Ibn Hisham yana juz'i na 3 shafi na 214. Haka nan malaman tafsiri daban-daban, inda ka dauki wannan sura Suratul Ahzabi ka duba zaka ga sun kawo tarihin wannan rami da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka tona. Yana tafsirin al-Imam al-Razi, yana tafsirin al-Imam al-Alusi, Ruhul Ma'ani, yana tafsirai daban-daban, in banda tafsirin Ibn Kasir. To wannan shi ake nufi da al-Ahzab, rundunoni da suka zo garin Madina da nufin hallaka Annabi Muhammad da musulmai gaba daya. Rundunoni da suka zo garin Madina, wannan su ake kira al-Ahzab. Babu shakka ba karamar ni'ima bace ga Annabi Muhammad da musulmai a wannan lokaci. To sai Allah ya yi wani kira, me ya ce?
Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alayhim ta'maluna basira.
Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, udhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar Allah da yayi gare ku. Kasan wannan ba shakka babban ni'ima ce. Allah yana tunatar da sahabban Annabi Muhammad game da ni'ima da ya musu. Wace ni'ima? Sai Allah ya ce idh ja'atkum junudun, a lokacin da rundunonin mayaka suka zo garin Madina. Fa arsalna alaihim rihan, sai muka turo musu wata guguwa. Wa junudan lam tarawha, da wasu sojoji waɗanda ku musulmai ba ku gansu ba. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, kuma Allah ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa. Allah yana ganin abin da ke faruwa. Ka suranta yadda wannan wato shiri da aka yi wa musulmai, ka suranta irin wannan shiri. Anya a yi irin wannan shiri ga wani gari a ce ya tsira. Amma duk da haka, da yake al'amarin musulunci al'amarin Allah ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nashi taimako. Ya bada nashi taimako. Taimakon da ya bayar ya faɗa mana, ya ce ya taimaka ma Annabi da guguwa, kuma ya taimaka ma Annabi da wata rundunan da musulmai ba su gansu ba. Lam yaraha al-muslimuna wa hadhihi al-junud allati lam yarawha, wannan rundunar da musulmai ba su gansu ba, ba karon farko da Allah ya taimaka wa musulmai da su ba kenan. Babu shakka Allah ya taimaka wa musulmai da wannan runduna, rundunar da musulmai ba su gani. Manna alaihim, tun a yaƙin Hunain Allah ya ba da irin wannan taimako ga musulmai. Wanda Allah madaukaki ya faɗa, wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Kaga a yakin Hunain ma Allah ya saukar da wannan rundunar da musulmai ba su gani ba. Wallahi sahabban Annabi sun samu gatar Allah a tafi yaki. Idan an tafi yaki, sai Allah ya turo wata rundunar da su sahabban Annabi ba su magani, sai Allah ya turo sojoji. To wannan sojojin ko a yakin Badar ma Allah ya turo su. Kaga ya turo a yakin Hunain, ya turo kuma a yakin Badar. Wazalika qawluhu, lokacin da Allah yake cewa idh yuhi rabbuka ila almalaikati, yanzu ne sai aka gaya mana wace runduna ce Allah yake taimakon musulmai da ita. Ashe rundunar mala'iku ne. A nan ne Allah ya bayyana sunansu. Iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum, Allah ya ce mala'iku ina tare da ku, saboda haka wannan yaki kuma za ku je, za ku bada naku gudunmawa, ni ma zan bada nawa. Duba yadda Allah yake taimakon musulmai a yaki. Ya gaya wa mala'iku menene aikin mala'iku. Fasabbitu alladhina amanu, abinda nake so da ku ƙarfafa zuciyar mumini a yaƙi, kada ya ji tsoro ya ruga ya gudu. Saboda haka mumini idan an tafi yaƙi bai tsoron kowa, in ya tunkari mutum sai dai ya kashe shi, amma ba zai juya ba, saboda mala'ika yana ƙarfafa zuciyarsa. Sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan shine aikin mala'iku. Fasabbitu alladhina amanu, shi kuma Allah ya ce to ni kuma aikin da zan yi. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, ku mala'iku ku sa nutsuwa a zukatan sojojin musulmai da ƙarfin hali, ni kuma zan jefa tsoro a zukatan sojojin kafirai, inji Allah. Shi aikin da Allah zai yi, zai jefa tsoro a zuciyar kafirin soja. Saboda haka sai Allah ya ce fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kulla bananin, wannan ya nuna cewar Allah ya taimaka ma sahabbai da sojoji, sojojin da ba su ganin su, wato su ne mala'iku. Hazihi aljunud allati lam yarawha hiya almalaika, waɗannan sojoji ne waɗanda Allah ya taimaka ma sahabban Annabi da su. Kaga an ba wa sahabbai taimako a yakin Hunain, a yakin al-Ahzab, shine wannan aya, ita ce wannan aya da muke karantawa. Sannan kuma ga yakin Badar, yakin farko da aka yi a tsakanin Annabi da kafirai. wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana bada taimakon sa ga musulmai idan an tafi yaki kai ne ba za ka gane ba amma akwai taimakon Allah to wani taimako Allah ya ba mu Annabi Muhammad a lokacin da aka zo yakin Al-Ahzab Allah madaukaki ya faɗa mana la yace ya bada taimako da guguwa ya bada taimakon guguwa haka ne wannan guguwar da ya bada taimakon ta malamai sun yi sharhi akan ta kamar misali in ka dubi Fathul Bari akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda Ibn Hajar ya kawo yake magana game da guguwa iri biyu ce guguwan da Allah yake taimaka ma annabawa da ita guguwa iri biyu ce rihul azabi wannan guguwa ta azaba ce annabi da kansa ya faɗa kuma hadisin muttafaqun alai wannan hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah yace nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid daburi wato guguwar iri biyu ce manzon Allah yace ni guguwar da Allah ya taimaka min da ita a lokacin da aka yi yakin al-Khandaq guguwar sunanta as-saba amma guguwar da Allah ya taimaka ma annabi salihu da ita game da adawa samudawa annabi hudu adawa da wace guguwa Allah ya halaka su sai manzon Allah ya ce ad-dabur sunanta ad-dabur inda ka ji an ce an halaka wasu mutane da wata guguwa to wannan guguwar ba irin wacce Allah ya taimaka ma annabi da ita bane guguwar da Allah ya taimaka ma annabi Muhammad da ita manzon Allah ya ce sunanta as-saba wannan hadisin yana kitabul istisqa'i a sahihul bukhari babu qaulin nabiyyu nusirtu bis-saba akwai hadisi akwai babi musamman na wannan hadisin shine hadisin 988 kuma yana sahihu muslim kitabul istisqa babun fi rihi as-saba wad-daburi al-imamu muslim yayi babi akan guguwa iri biyu ce guguwar azaba iri biyu ce akwai guguwar as-saba da aka taimaka ma manzon Allah da ita akwai guguwar ad-dabur wacce aka taimaka ma annabi Hud da ita wannan shine hadisi na 900 don haka idan ka ji a duniya ana cewa akwai guguwa da ake kiranta tornado ko a ce maka hurricane ko a ce akwai typhoon ko a ce maka cyclone duk sunar guguwa daya ce to Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal nabi shafin 521 yace as-saba ita guguwar da ake kira as-saba wacce annabi yace Allah ya taimaka masa da ita mahabbuha min mashariqi shamsi tana kadowa ne daga gabas da gabas take kadowa wa ziddihal dabur amma duk wata guguwa ta halaka zaka samu ba daga gabas take hitowa ba tana hitowa ne ta yamma wa hiya allati uhlikat biha qaumu adin saboda haka da irin wannan guguwa da kake ji tana ta'adi a kasashen Amurka da sauransu wannan guguwar ita ce ake kira ad-dabur ita ce wacce Allah ya halaka adawa da ita wa anna ad-dabura ashaddu min as-saba manzon Allah ya nuna mana cewa guguwar ad-dabur wacce Allah ya halaka adawa da ita wannan guguwar ta fi tsanani akan guguwar da Allah ya taimaka masa da ita anna halam yakhruju minha illa qadrun yasirun wa ma zalika ista'salatuhum ana cewa guguwar da Allah ya halaka adawa da ita guguwar kadan aka turo ba duka bane an bude kofar ta dan kadan ne amma duk da haka sai ta halaka su shi har ma Allah yana tambaya yace fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowan adawa a duniya a yau kuma guguwar ba gaba ɗayan ta bane dan kadan aka bude wanda dalilin wannan guguwar su adawa Allah madaukaki ya halaka su walamma alima Allahu ra'afata nabihu amma shi annabi Muhammad yanzu da aka samu rundunonin mayaka sun taho garin Madina an zo an zagaye Madina to da aka taho shi ko Allah ya san annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai bi kaunihi manzon Allah bai san Allah ya halaka mutanansa Allah ya riga ya sani raja'a an yuslimu saboda annabi yana fatar duk da dai an samu kiyayya da adawa a tsakaninsa da mutanen Makka amma annabi yana fatar gaba Allah zai bashi nasara su musulunta kuma babu shakka haka din ne saboda yanzu kaga in ka tafi Makka ai babu kafiri sai dai tarihi to don haka sallatu alaihi musaba da Allah ya tashi turo guguwa sai Allah ya turo guguwar as-saba ita ce mara barna sosai ba ta da barna mai yawa bata kai wancan guguwa da Allah yake halaka kafirai da ita ba fa kanat sababu rahilihim anil muslimin ganin wannan guguwa kafirai suka ga ba za su iya zama a garin Madina ba suka tarwatse suka bar gari suka gudu lima asabahum bisababiha min ash-shidda saboda zuwan guguwan rundunonin sun samu tsanani kwarai tunda sun kafa tantuna sun yi sansani a kewayen Madina to ga guguwa tana daga bukokinsu tana ta'adi ga dabbobinsu akwai alamar in basu gudu ba ma za ta iya halaka su wa ma zalika falam tuhlik minhum ahadan duk da haka ita wannan guguwar ta tsoratar da su sun bar garin Madina amma babu mutum ɗaya da guguwar ta halaka shi babu mutum ɗaya da ya mutu a dalilin wannan guguwa wa lam tastasilhum dan haka wannan guguwar bata wato halaka ainihi kafirai da suka zo garin Madina ba kaga dama Allah ya turo guguwar ne saboda ta tsoratar da kafirai su bar gari ba wai don ta halaka su ba al'amari ya kare don haka kafirai sun gudu tunda kafirai sun gudu kaga yaki ya kare wannan abu ya auku a watan Zulqa'ida a wannan shekara ta biyar wanda wannan shine labari wanda yake mafi inganci kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar kuma zaka gani a Ar-Rahiqul Maktum littafin tarihi na Al-Mubarak Furi yana shafi na 277 to Allah yana tunatar da musulmai wannan ni'ima sai Allah ya sake bayanin ni'iman don ma su tuna da kyau yace mi izja'ukum min fawqikum Allah yace ku tuna lokacin da kafirai suka zo ta saman ku ta saman Madina da kasan Madina ko ina ka duba kafirai ne ta saman Madina ana nufin min qibalil mashriqi wato ta gabas kenan gabas wa hum kabilun da suka zo ta gabacin Madina sune banu Asad banu Gatufan ga wanda ke jagorantar mayakan Malik bin Aufin An-Nadri da kuma Uyaynatu bin Hisnin Al-Fazari yana tare da sojoji 1000 na banu Gatufan sannan ga kuma Tulayha bin Khuwailid Al-Asadi wanda ya taho da sojoji mutum 4,500 wannan ta gabacin Madina waɗannan kafirai sun tsare wurin akwai Huyay bin Akhtab fi Yahudi bani Quraiza sannan ga Yahudawan bani Quraiza wanda su ma ta wannan gefen wato ta gabacin Madina suka taru Allah madaukake ya ce wa min asfala minkum haka nan ta ƙasa da ku wato ta ƙasar Madina idan aka ce ƙasar Madina min qibalil maghrib ana nufin ta gefen yamma ta yammacin Madina to ta yammacin Madina ne Qurayshawa suka zo idan aka ce Qurayshawa ana nufin mutanen Makka banu Kinana wanda Abu Sufyan bin Harbin shine jagora fi Qurayshin wa man tabi'ahu da duk wanda ke tare da shi to idan musulmai suka dubi gabas ba ka ganin komai sai duhun ka kafirai idan ka dubi yamma ba ka ganin komai sai duhun kafirai ga musulmai a tsakiya Allah yake gaya mana don ya gwada mana ikonsa saboda haka wato babu wanda ya kai Allah ƙarfin yaƙi shine Allah ya ce wa idh zagatil absaru a wannan lokaci idanu sun ƙetara falam tanzur illa aduwiha duk inda ido ya daga ba abin da yake gani sai maƙiyinsa duk inda musulmi daga idanunsa baya ganin komai sai sojan kafiri sojan kafirai wa balagatil qulubul hanajira Allah madaukake yace zukata sun iso makogoro wato saboda kadawa kamar yanda ka san mutun in ya razana zuciyarsa na bugawa shine Allah yake bada misalin bugawan zuciyan bugawan yayi tsanani bugawan yayi tsanani kamar zuciya ta iso makoshi kai ka dauka zuciyar mutun ta zo wuya tsoran ya kai makura shine Allah yace watazunnuna billahi zununa kuna ta zace-zace game da Allah zato iri-iri a daidai wannan lokaci zaton mutane ya bambanta game da Allah musulmai da ke garin Madina sun daga ido gabas kafirai ne yamma kafirai ne tofa akwai wanda ke tunanin anya kuwa Muhammadu nan ba ƙarya yake mana ba shi yasa Allah ya ce tunanin ya bambanta game da Allah tazunnuna billahi zununa kuna ta zace-zace game da Allah akwai wanda shi munafiki ne yana ganin Annabi Muhammad ya jawo garin Madina fitina saboda haka yanzu dai mutane za su mutu a dalilin manzon Allah amma su mu'minai fa duk da wannan yanayi da ake ciki musulmi da yake da karfin imani idan ya daga ido ya ga kafirai shi kun farin ciki yake saboda yana ganin ga aljanna ta kusa domin babu shakka an samu sababin da zai rasa ransa ya tabbata in ya mutu a wannan halin ba ko masa aljanna ce mai Allah madaukaki ya ce hunalika tuliyal mu'minun a wannan lokaci aka jarabci mu'minai kaga yanda Allah madaukaki ya ce al-mu'minun ya hada da Annabi Muhammad shi kansa jarabawan da Allah ya yi jarabawa ce da ta shafi sahabbai kuma ta shafi Annabi Muhammad wa zulzilu zilzalan shadida kuma an girgiza su girgizawa mai tsanani tunda kaga Allah da kansa ya ce girgizan da aka yi ma sahabbai girgizan mai tsanani ne babu shakka sahabbai sun samu jarabawa da wani bai samu irin ta ba wannan shaida ce ta Allah Allah ya ba ma sahabban Annabi Muhammad shaida yace zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawan mai tsanani inda zalika iktubiran mu'minun daidai wannan lokaci Allah ya kawo jarabawa ga masu imani wannan jarabawa bata tsaya ga sahabbai kadai ba sai da ta shafi shi kansa manzon Allah misalin da zai gwada maka cewa an girgiza su akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali yace inna nabiyya qala yawmal khandaqi a ranar da aka tona wannan rami wato lokacin da aka yi wannan yaki ghazwatul ahzabi annabi yake addu'a makafiran yana cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara annabi yana cewa ya Allah ka cika kaburburan kafiran nan da wuta ya Allah ka makare gidajensu da wuta kama shagaluna anis salatil wusta kamar yanda suka hana mu sallar tsakiya wato sallar asar hatta gabatu shamsu sai da rana ta buya wannan shi ya nuna maka an samu girgiza mai tsanani sallar la'asar ba a iya yin ta ba sai da rana ta buya a ce maka hatta manzon Allah shi kansa bai samu damar sallar ba saboda haka yasa manzon Allah yake wannan addu'a ga kafirai manzon Allah yana cewa ya Allah kama kare gidajen kafiran nan ya Allah kama kare kaburburan kafiran nan da wuta kamar yanda suka shagaltar da mu ba mu yi sallar tsakiya ba hatta gabatu shamsu sai da rana ta buya wannan hadisin yana sahih bukhari sannan akwai lafazin da yazo a sahihu muslim annabi yana cewa shagaluna anis salatil wusta salatil asri wato kafiran nan sun shagaltar da mu ba mu samu damar yin sallah ta tsakiya ba ita ce sallar la'asar summa sallaha bainal maghribi wal isha sayyidina ali yace sai annabi ya sallaci la'asar din a tsakanin maghriba da isha'i ka san ko girgizan ta kai tsanani inda za a ce maka ba a yi sallah akan lokaci ba a zamanin annabi muhammad ga annabin da sahabbai amma a tsaya ayi sallan ya gagara saboda fargaban da ake cike da tashin hankali kuma ba shi kadai ba akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud ya tabbatar da haka yace habasan mushrikuna rasulullah anil asri kafirai sun tsare manzon Allah basu bashi damar yayi sallar asar ba hatta ihmarrati shamsu har sai da rana ta kai ga yin launin ja aw isfarrat koko ta koma launin yalo fa qala rasulullah sai manzon Allah yake cewa shagaluna an salatil wusta salatil asri wadannan kafirai sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya shagaluna an salatil wusta salatil asri mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara ya Allah ka cika ya Allah ka makare kaburburan su da kuma cikunan su memakon gidajen su yanda ya tawo hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib a hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzon Allah yace ya Allah ka makare cikunan kafirai da wuta Allah ka makare kaburburan su da wuta saboda me saboda sun hana mu yin sallar asar akan lokaci hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana ya inganta shi ba in ka dubi sahih al-bukhari babu man salla bin nas jama'atan ba'da zahabil waqti shine hadisi na 4112 yana sahihu muslim hadisin 631 jabir shi ma ya bada labarin wadannan hadisai zaka gansu a litafin umdatul ahkam ya jera su jabir ibn abdullah yace sayyiduna umar ja'a yawm al-khandaq ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba'da ma garabati shamsu a bayan rana ta buya faj'ala yasubu kufar quraish saboda haka sayyidina umar yana ta zagin kafiran quraishawa yace ya rasulullah ma kitu usalli al-asra ban koyi sallar al-asr ba hatta kadati shamsu taghrib har sai da rana ta kusa buya qala nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha na rantsa da Allah ni kaina ban sallace ta ba kaga annabi kenan shi da kansa ya shiga tashin hankali manzon Allah yace ni kaina ban sallace ta ba fa qumna ila butuhan jabir yace sai muka tashi fa tawabba li salati annabi alwala wa tawabbana laha muka yi alwala fa salla al-asra manzon Allah ya sallaci al-asr ba'da ma garabati shamsu a bayan rana ta buya thumma salla ba'da al-maghrib sannan manzon Allah ya sallama maghriba a bayan yayi sallar al-asr wannan shi yasa malami suke cewa at-tartib jeran ta tsakanin farillai dole ne saboda haka mutumin da bai sallar azhar ba da ya taho masallaci sai samu za a yi al-asr wannan al-asr din tashi ba za ta inganta ba sai yayi azhar saboda haka ko dai ya kulla niyyar azhar ya bil liman yana al-asr idan an gama sannan yayi la'asar wanda ya inganta babu shakka mai sallar azhar yana iya bin mai yin la'asar da niyyar azhar haka nan mai la'asar din yana iya bin mai azhar da niyyan la'asar wannan ba laifi bane dole ne sai ka jeranta tsakanin waɗannan sallolin to kamar yanda yazo a littafin tarihi na al-Imam Tabari yana daga cikin littafan tarihi na farko kuma yana daga cikin muhimman littafan tarihi yana juz'i na biyu shafi na 236 hadisin Amr bin Auf al-Muzani kuma yana ma kitabu dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi dan yana cikin dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah Amr bin Auf al-Muzani yace inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma khatta al-khandaq a lokacin da manzon Allah ya zana ramin da za a tona shi kaga annabi shi ya tsara wannan ramin yanda za a tona a zagaye garin Madina da shi liyafaru ja'ala kullu asharatin 40 zira'an duk mutum 10 aka ce za su tona zira'i 40 fa kharajat lahum sakhra baydaa mudawwara ana cikin tonon sai ga wani dutse fari wani falalin dutse fari ya bayyana kuma wannan dutsen mai karfin gaske Amr bin Auf al-Muzani yace fa kasarat hadidana duka wato alatun da muke amfani da su wajen tonon wannan ramin sai da suka kakkare saboda karfin wannan dutsen wato idan ma kana tonawa da diga ne to idan ka sari wannan dutsen digan naka zai kare wa shaqqat alaina saboda ka wannan abu sai ya kuntata mana hankalinmu ya tashi fa kullana sai muka ce ya Salman suna cikin rami a ƙasa suka ce musulmanul farisi irqa ila rasulillah ka haura saman wannan rami ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu khabar hadhihi as-sakhra ka bawa annabi labarin wannan dutse da muka taras gashi yake fashewa kuma yana kariya makamanmu da muke amfani da su alatu da muke amfani da su wajen tonan wannan rami duk sun lalace fa akhbara saboda haka sai wato Salman al-Farisi ya haura ya fita daga wannan ramin ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kaji abinda masu tono suke kuka sai manzon Allah ya shigo fa akhadha al-mi'wala min Salman manzon Allah ya karbi diga daga hannun Salman al-Farisi annabi da kansa fa darabaha salasa darabatin manzon Allah ya sara wannan dutsen sara uku sada'a fiha fi kulli darba sad'an idan annabi ya sara wannan dutsen sau daya sai dutsen ya tsage in ya sake sara sai dutsen ya kara tsagewa wa kasarha fi salisa da annabi ya sara na uku sai dutsen ya fashe gaba dayan sa wa barakat ma'a kulli darba to abin mamaki anan duk sa'ilin da annabi ya sara wannan digan sai wani kyalli ya fito saboda karfin wannan diga sai aga wani kyalli mai tsanani aba'ad ma baina labatayil madina wannan kyallin saboda tsananin hasken sa sai ya haska garin madina gaba dayan sa wato wannan shi ya nuna da daddare suke wannan tonon ba ma da rana ba kaga kenan tono ne wanda an yi shi ba dare ba rana saboda ana kokarin ba da kariya magari kafin makiya su iso idan annabi ya sara wannan dutsen kyallin da yake fita yana haska garin madina gaba dayan sa to wannan abu sai ya ba su mamaki saboda haka yasa al-imam al-bayhaqi ya saka wannan labarin a littafin dalailun nubuwa saboda dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah ya tattaro irin waɗannan dalilai ba shi kadai ya rubuta littafin dalailun nubuwa ba akwai malamai da suka rubuta kaman akwai na Abu Nu'aym akwai nashi akwai duk littafin da kaje an ce dalailun nubuwa to littafi ne da aka tattaro mu'jizar manzon Allah dalilai da suke tabbatar da annabi Muhammad annabin gaskiya ne to shi Amru bin Auf al-Muzani yace duk sa'ilin da manzon Allah ya sara wannan dutsen wannan kyalli yana fita idan kyallin ya fito ma'a kulli burqa takbira sai manzon Allah ya kabbara duk sa'ilin da ya sara wannan kyallin yana bayyana ko manzon Allah zai kabbara thumma akhadha bi yadi Salman faraqiya bayan annabi ya sara sau uku dutse ya tarwatse sai manzon Allah ya kama hannun Salman ya dafa shi manzon Allah sai ya fita daga wannan rami to sai fa sa'alahu Salman Salmanu yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lil qaumi hal ra'aytum ma yaqulu Salman sai mutanen da ke wannan rami suke cewa ba ku ganin Salmanu yana magana da manzon Allah qalu na'am suka ce kwarai kuwa saboda haka suka ga su ma ya kamata su yi tambaya ga annabi Muhammad suka ce ya rasulullah bi abina anta wa ummina muna fansar iyayenmu uwayenmu da ubanninmu da kai kada ra'ayna ka tadribu mun ga kana saran wannan dutse fa yakhruju barqun sai mu ga wani kyalli ya fito walqiya kal mauji shi wannan walqiya yana fita kamar taguwa hasken wato idan hasken ya fito hasken tafiya yake nesa ba kyalli bane kawai da yake bacewa kyalli ne wanda in ya bayyana kuma sai ya ta tafiya fara aina ka tukabbir sai muka ga kana yin kabbara duk sa'ilin da wannan kyalli ya bayyana la tara shay'an ghayra zalika mu muna gani kamar ba abin da kake gani amma kuma gashi kana kabbara fa qala sai annabi yace aba'atli min albarqatil ula a lokacin da na sari wannan falali na dutse da wannan digan yayi kyalli kyallin nan na farko da na gani wannan kyallin da ya fita yana yin gabas sai da ya haska qusural hayra wa madaina kisra gabas wannan kyallin yayi a saran farko kyallin yana tafiya gabas kuma in ka kalli kyallin zaka ga hasken yana ta tafiya har ya bace maimakon kyalli yana tsayawa ne ga inda aka yi sara amma shi wannan kyallin in ya fito gabas yake yi yayi ta tafiya har sai ya bace shine sai manzo Allah ya ce to wannan kyallin sai da ya nuna min benaye na gidajen sarautan Farisa da yankin Alhaira wato yankin Hira wato wannan kyallin sai da ya nuna ma Annabi Muhammad benaye na mulki ya nuna masa fadan mulkin Farisa ta dalilin wannan kyalli sai da manzon Allah ya hanga tsara na farko kenan yace wa ka'annaha aniyabul kilabi kuma na gani kamar yanda ka san kare ya bude hakora kaga zaka ga hakoran nashi manzon Allah yace haka naga waɗannan benaye na gidajen sarautan waɗannan nahiyoyi wa min as-saniya manzon Allah yace to sara ta biyu kuma al-qusural humru min ardi rumi a lokacin da ya sara na biyu kyallin da ya fito ba gabas yayi ba wannan kyallin sai yayi ta arewa kaga wannan shi ya nuna maka mu'jiza ce ga Annabi Muhammad kyalli na farko yayi gabas ya haska gabas kyalli na biyu sai ya haska arewa arewa kuwa ita ce nahiyar turai kaga kenan yankin rumawa shine manzon Allah ya ce to kyalli na biyun sai da ya nuna min gidajen sarauta na rumawa al-qusural humru ana kiran su jajayen benaye kamar yadda ake kiran white house kamar gidan sarauta na amurka haka a wancan lokaci ake kira al-qusural humru jajayen benaye wato shine gidajen sarauta na yankin rum ka annaha aniyabul kilabi wa min as-salisa manzon Allah ya ce to na uku usura sana'a iko na Allah a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sara na uku kyallin kuma sai yayi kudu bai yi arewa ba kaga kyalli na farko yayi gabas na biyu yayi arewa kyalli na uku sai yayi kudu ya haska kudu to wannan kyallin sai da ya nuna min wato birnin sana'a na yankin Yaman manzon Allah ya ce to wa akhbarani jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya bani labari anna ummati zahiratun alaiha bayan na gama sara guda uku din nan in nayi sara na farko kyallin sai ya haska min gabas nayi na biyu ya haska arewa nayi na uku ya haska kudu sai mala'ika jibril ya ce to kaga benayen sarauta na gabas da arewa da kudu mice na gani sai mala'ika jibril ya ce to kai wannan benayen da kake gani wato gidaje ne na sarautan masu mulki kuma albishirinka al'umar ka gaba ɗaya za ta mallake su anna ummati zahiratun alaiha mala'ika jibril ya ce albishirinka al'umar ka za ta yi nasara akan daular farisa da daular rum da daular da take yankin yaman to manzon Allah yana faɗin haka fastabsharal muslimuna sai musulmai suna majuna albishir kai albishir alhamdulillah kaga fa ga kafirai sun zagaye garin madina amma annabi yana musu albishir wasu dauloli da karfinsu ya fi ma karfin larabawan da suka zo madina da nufin za su hallaka annabi da sahabbansa saboda haka sai sahabbai suna albishir suna cewa alhamdulillahi mau'ida sidiqin godiya ta tabbata ga Allah game da wannan alkawari na gaskiya wa adanan nasra ba'dal hafri Allah ya mana alkawari za mu yi nasara bayan wannan tono da muke yi to amma munafikai ka san suna tare da manzon Allah sai munafikai suke cewa Allah ta ajabuna ba ku mamakin waɗannan mutane anya ku suna da hankali kaman tababbu ya idukumul batil Muhammad yana muku alƙawarin ƙarya in ji munafikai wa yukhbirukum annahu yubsiru man yasriba usura alhayra har ya gaya muku cewa kuna tonan rami anan amma shi ya hangi gidan sarauta da yake gabas da gidan sarautan da ke arewa da na kudu wa annaha tuftahu lakum har ma yana gaya muku cewa za a ba ku nasara wa antum innama tahjuruna alkhandaqa min alfaraqi to abinda muke tambaya shine me yasa kuke tonan yanzu ku daina mana tunda an muku alƙawarin za ku yi nasaran waɗancan manyan dauloli ku daina tonan ai tsoro yasa kuke tono a yanzu kaga shubha ta shigo munafiki yana neman ya sanya shakka game da maganar manzon Allah la tastati'una an tabruzu lilqitali kuna cewa da ku samu nasaran daular Farisa daular Rum da daular Yaman alhali dayan ku bai iya tafiya bayan ba haya saboda tsoron kada sojoji su tsallako su samu nasara akan musulmai to shine Allah madaukaki ya saukar da wannan aya ta gaba me yace wa idh yaqulu almunafiqun Allah yace a lokacin da munafikai suke magana suna ta korafi walladhina fi qulubihim maradun da wadanda a cikin zukatansu akwai ciwo dan in ba akwai cuta a zuciyar mutum ba bayan da za a yi shakkan maganar manzon Allah shi yasa Allah yace da munafikai da wadanda kuma wadanda cikin zukatansu akwai cuta kaman wato karfafawa ne game da siffa ta munafinci din suna cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura babu wani alƙawarin da Allah ya mana da shi da manzo face rudu wato Allah da manzo sun rude mu haka suke cewa a daidai wannan lokaci munafikai suna faɗin haka me Allah madaukaki ya ce a gaba
wa in qala ta'ifatu ويستعذل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا
وإذ قالت طائفة منهم أنا مكانني أكون منافقين shi yasa yace wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ga abin da munafikai suke fada to daga cikin munafikan shi yasa Allah yace wa idh qalat ta'ifatun minhum wata jama'a daga cikin munafikai din sai suke cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen birnin yasriba kaga saboda karfin munafinci an daina kiran garin ma madina saboda a bata ran manzon Allah saboda a lokacin da annabi ya dawo madina ya hana a kira madina da sunan yasriba manzon Allah ya ce ta zama madinatu rasulillah madina birnin manzon Allah ba a daina kiran madina da suna yasrib to amma dan su bata ran annabi sai munafika suna cewa ya ku mutanen yasrib la muqama lakum babu tsayuwa gare ku ba za ku iya tinkarin waɗannan kafiran ba farji'u ku koma kawai ku jira sakamako wato kowa ya shiga gida ya jira kawai abinda Allah zai hukunta mishi munafikai suke gaya wa musulmai suna cewa fitowa da kuka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taho bakin ramukan ba wai an tona rami sai aka koma gidaje aka buya bane da aka tona ramukan sai manzon Allah ya sa sahabbai suka zagaye suna daidai gefen ramin kaga kenan idan mutum da doki zai kokarin tsallakowa yana tsallakowa buge shi za a yi to shine munafikai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen madina ku koma gidaje ku daina wannan tsayuwa ta ku ba ta da nasara saboda ba za ku iya tinkarin makiya ba duk sa'ilin da ka daga ido ka hangi kafirai yawansu ya sa wato yankin gaba ɗaya yayi duhu to idan mutum ba imani ne da shi ba babu shakka zai yi tunanin za a yi nasara akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya ce wa yasta'zinu fariqun minhum wani sashi kuma daga cikin munafikan suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce su ne banu harisa banu harisa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yaquluna suna cewa inna buyutana awra ya rasulullah gidajenmu mun bar su a bubbude kuma gidajenmu na ta bayan gari saboda ka muna tsoron barayi za su shiga a ba mu dama mu je mu kukkulle gidajenmu kaji munafike ke neman uzuri ya bar gidansa a bude bari ya je ya kulle kofa Allah ya ce wa ma hiya bi auratin kuma ƙarya ne gidan ba a bude aka bar su ba in yuriduna illa firara ba abinda suke nihiface su gudu wato suna neman hanyar da za su gudu ne su bar gari don haka inda duk mutum ya samu wata ƴar dama sai ya sulale ya bar garin Madina ya koma gefen kafiran ko kuma ma ya kokarin gudu gaba ɗaya ya bar garin saboda gani yake tabbas ba za a yi nasara ba me Allah madaukaki yace
wala tukhilat alayhim min aqfarha thumma su'ilu alfitnata la'atawha wa ma talabbu biha illa yasira
wala tukhilat alayhim min aqtariha su wadannan munafikai da suke kawo uzuri suna cewa sun bar gidajen su a bubbude a ba su dama su koma gidaje su kokkulle duk wani munafiki da kaga yana bada uzuri yana son ya gudu law dukhilat alaihim min aqtariha da za a shigo musu garin Madina ta sassan Madina idan aka ce aqtariha ana nufin jawanibiha da za a shigo da za a samu wasu kafirai da za su iya tsallake ramukan nan su fado garin Madina su hadu da munafiki ka yadda kai ridda ko in filla kanka zai ce na bar musulunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala da za a samu kafiran nan su ƙetara su shigo Madina thumma su'ilul fitna alfitna ita ce ridda don ridda fitina ce saboda haka inda kafirai da su zo su ƙetaro su samu kama munafiki sai a ce masa ka yadda za ka yi ridda Allah ya ce la'atawha da sun yi riddan shine Allah ya ce wa ma talabbazu biha illa yasira kuma ba za su jira ba za su dan ji daɗi saboda sun yi riddan ba face lokaci kaɗan domin ko Allah zai karbi rayukansu wa ma aqamu bil madinati ba'da ita'il kufri illa qalilan hatta yuhlaku abinda Allah yake cewa duk wani munafiki da ya iya barin garin Madina a daidai wannan lokaci da aka zagaye garin Madina idan munafiki ya bar garin da nufin ya tsira to Allah madaukaki ya yi alkawarin zai halaka shi kaga kenan fitan munafiki daga garin Madina ma bala'i ne don haka ya zauna a garin Madina tare da manzon Allah shine sauki gare shi amma idan ya bar garin Madina to Allah madaukaki ya ce Allah ba zai kyale shi ba face dan lokaci kadan Allah zai halaka shi saboda ka duk wanda ya bar gari a daidai wannan gaba halaka ta same shi me Allah madaukaki ya ce
wala qad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna ladbar wa kana ahadullahi masula
wala qad kanu ahadullahi kuma haƙiƙa sun kasance da sun yi ma Allah alƙawari la yuwalluna al-adbara ba za su juya baya su guji kafiri ba wa kana ahadullahi mas'ula kuma alƙawarin Allah abin tambaya ne waɗannan da suke neman gudu su ne kuma Allah yake ba da labarin sai ce kaga mutanen da da sun taɓa yin alƙawari ga annabi Muhammad kanu kad gabu an waqa'ati badrin lokacin da annabi ya taho za a yi yakin badar ba sa nan wa ra'aw ma ata Allahu ahla badrin min al-karama wal fadila bayan an gama yakin badar sai waɗannan kabilun da suke neman uzuri don su gudu Allah yake bada labarin su bayan an gama yakin badar ba su samu daman zuwa yakin badar ba da suka ga irin karamar da Allah ya ba masahabbai a dalilin yakin badar tunda Allah ya ba da dama duk inde ka halarci yakin Badar duk abin da ka ga dama ka yi Allah ya gafarta maka. To da suka ga irin wannan falala sai suka ce la in ashhadana Allahu qitalan lanuqatilanna, idan Allah ya nuna mana wani yaki a gaba to lalle Allah za mu yaki, za mu gwabza yaki, ba za mu juya makafirai baya ba. To cikin ikon Allah sai ga wannan yakin Al-Khandaq ya zo. Yakin Al-Khandaq ya taho, sai gashi sun zo ga manzon Allah suna neman hanyar ma da za su gudu. Ya Rasulullah, mun bar gidajenmu, kofofin na bude, ka ba mu dama mu je mu kukkulle. Allah ya ce gudu suke neman su yi. Kaga wanda ya ma Allah alƙawari ba zai gudu ba, shine a yanzu da yakin ya taho kuma yake neman hanyar gudu. Allah ya ce kullan yanfa'akumul firar. Kullan yanfa'akumul firar, ka gaya musu gudu ba zai amfane ku ba. In farartum minal maut, in kun guji mutuwa, duk wanda ya guji mutuwa yayi aikin banza. Awil qatli, ko kun guji kisa, ka guji mutuwa ko ka guji kisa, Allah ya ce wannan gudun ba zai amfane ka ba. Wa idhal la tumatta'una illa qalila, in ma har kun dan samu jin dadi ne to kadan ne, dan kuwa mutuwa za ta dawo. Saboda haka yasa gudun yake ba shi da ma'ana, gudun mutuwa ba shi da wata ma'ana. Idan dai mutuwar ta zo babu makawa, to ba daidai bane mutum musulmi ya guje ta. Abinda ake so da kai shine ka tare mutuwar, saboda rahama ce ga mumini. Allah ka sa mutuwa ta zama rahama gare mu. Don haka Allah madaukaki ya ce gudun mutuwa ba shi da wani amfani. Wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban Annabi Muhammad, babu shakka. Wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Ubadatu bin Samiti. Wannan hadisin Ubadatu yake cewa ausana rasulullahi bi sab'i filalin, manzon Allah ya mana wasiyar abubuwa guda bakwai. Wato Annabi yakan yi masahabbai wasiya, wannan lokaci Annabi ya musu wasiya da abubuwa guda bakwai. Faqala, sai Annabi ya ce la tushriku billahi shay'an, kar ku yadda ku yi shirka da Allah. Wa in qutti'tum, ko da za a daddatsa ku, a daddatsa jikinka, a yi gunduwa gunduwa da namanka, kar ka yadda kai shirka. Aw hurriktum, ko da za a babbake ku. Aw sullitum, ko da za a rataye ku, ko da za a rataye ka, ko da za a babbaka ka da wuta, ko da za a sassara ka gunduwa gunduwa, kar ka yadda kai shirka da Allah. Wannan wasiya ce ta manzon Allah. Babu shakka ana cewa larura tana halatta mutum ya furta kalmar shahada, amma rashin furtawan shi ya fi dacewa. Ka yadda ka rasa ranka, ka mutu da tauhidi, ya fi a larura ka furta kalmar shirka ko kalmar kafirci don ka tserar da mutum, ka tserar da rayuwarka, duk da cewar Allah ya halatta. Amma wannan wasiya ce Annabi ya ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, wala tatruku salata muta'ammidin, kar ku yadda ku bar sallah da gangan, sallar farilla har lokacin ta ya wuce ba ku yi ba. Faman tarakaha muta'ammidan, wanda ya bar sallah da gangan, faqad kharaja min al-millati, ya bar tafarkin manzon Allah. Wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ta ba, to yayi ban kwana da tafarkin manzon Allah. Wala tatruku al-ma'siyata wala tarkabu al-ma'siya, manzon Allah ya ce kar ku yadda ku dinga aikata sabo. Rukubul ma'siya shine mutun ya aikata sabo da gangan, da gangan ba wai akan kuskure ba. Fa innaha sakatullah, manzon Allah ya ce saboda ko fushin Allah ne. Wala taqrabu al-khamra, kar ku yadda ku kusanci giya. Fa innahu ra'sul khataaya kulliha, saboda giya ita ce saman zunubi gaba daya. Wato babu wani zunubi da yake sama da giya, saboda in mutum ya sha giya yana aikata laifin da wato ba zai yi shi ba inda yana da hankali. wala tafirru minal mauti. Annabi ya ce ma sahabbai, kar ku guji mutuwa, awil qatli ko kisa, wa in kuntum fihi, kuma koda kuna cikin sa. Wala ta'si walidayka, kar ka saba ma iyayenka, kar ka yadda ka kuntata ma iyayenka. Wa in amaraka an takhruja minad dunya kulliha, inda iyayenka za su nemi su raba ka da duniyar gaba daya, fakhruj, manzon Allah ya ce ka yadda ka rabu da duniyar akan ka rabu da yardan iyayenka. Wala tab'asaka an ahlika, manzon Allah ya ce kar ka aje sanda ga iyalinka. Wato yana da kyau zama ko da yaushe akwai dorina a rataye, ba wai duka za ka ringa yi da dorinan ba, amma ajiyan dorinan tarbiya ne. Yaro ya daga idonsa ya kalli da dorina, ya san ba za ka dake shi ba ko baka taba dukansa ba, amma kallon dorinan zai sa ya shiga hankalinsa. Wa ansifhum min nafsika, sai manzon Allah ya ce ka zama mai adalci ga iyalanka, wato ka fi kyautata ma iyalanka fiye da kyautatawa da kake ma ranka. To wannan hadisin yana da'ifu targhib, hadisin 300. Akwai malaman da suke raunana shi saboda wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisin, amma babu shakka hadisin ya zo mukhtasaran ta riwayar Abu Darda, yana sahihu Ibn Majah, hadisi na 3275. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'arana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.